This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da suba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokai yake muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 10 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump za su fafata yau Talata a Philadelphia a mahawarsu ta neman shugabancin kasar ta farko. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi tayin a ba Majalisar Dinkin Duniyar dama ta zama mai sa ido akan duk wata yarjejeniyar tsagaita bude wutar da za a cimma da za ta dakatar da yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Sannan shugaban Majalisar Dinkin Duniya da ke sa ido akan ayyukan samar da makamashin nukiliya a duniya yana kokarin inganta dangantakar hukumar da Iran.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya hukumar yaki da cin hanci ta ICPC ta hada kai da jihohi don karfafa tsarin yaki da cin hanci daga tushe.
Mulki yana da wa'adi, yana da lokaci. Idan ba mu hada kai, mun ga za mu yaki da cin hanci rasha ba. Yau in mu ne akan mulki, gobe ba mu bane. Gara ne abinda koda mun bar mulki, za mu samu kwanciyar hankali da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu nan gaba.
Za a ji cewa masana a Najeriya na ci gaba da tsokaci don bayan da aka yi karin kudin man fetur a kasar, lamarin da ake fargabar zai kara hauhawar farashin kayayyakin masarufi.
To matakan da gwamnati take dauka suna kan turba amma ba su isa ba, kuma akwai matakan da ya kamata lalle gwamnati ta dauka.
To muna tafa da karin bayani. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump za su fafata yau Talata a Philadelphia a muhawarar su ta neman shugabancin kasar ta farko. Masu sharhi sun ce mai yiwuwa muhawarar wacce za a gwabza tsakanin manyan 'yan takarar biyu ta zama manuniya ga wanda zai lashe zaben. A bangaren jam'iyyar Republican, tsohon shugaba Donald Trump yana kokarin sake neman shugabancin kasar shekaru hudu bayan da ya sauka a mulki. Sannan a bangaren jam'iyyar Democrats kuma mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris abokiyar karawar shi da Amurkawa suke kokonto ko za ta kai ga gaci Nate French mai sharhi ne akan al'amuran siyasa a jami'ar Wake Forest.
Trump has to prove that he can be president. And he has to prove to a lot of the people who are looking at him
yace Trump yana buƙatar ya tabbatar da cewa zai iya zama shugaban kasa. Sannan akwai buƙatar ya tabbatar wa mutane da dama da suka dauke shi a matsayin mutumin da ba shi da tsoro kuma mai zafi ba tare da ya nuna rashin kunya ba, idan har zai jawo ra'ayin duk wanda a yanzu baya tare da tafiyarsa. A nata bangaren akwai buƙatar Kamala Harris ta nuna cewa tana da abin da ake buƙata ta zama shugaban kasa, sannan dole ta tabbatar da cewa za ta iya takala, sannan za ta iya janyewa. Wajibi ne ta tabbatar da inda kudurorinta suka bambanta da na shugaba Biden, amma waɗanda suke tafiya da manufofin jam'iyyar Democrats. A daren yau Talata ne muhawarar za ta gudana a birnin Philadelphia. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres a ranar Litinin ya faɗa cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi tayin a bata dama ta zama mai sa ido akan duk wata yarjejeniyar tsagaita bude wutar da za a cimma da za ta dakatar da yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Sai dai kuma a san da cewa ba za ta iya gudanar da al'amura ko kuma aikin tabbatar da zaman lafiya a yankin ba. Guterres ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a wata hira da shi cewa Majalisar Dinkin Duniya a shirye take ta bada goyon baya ga duk wata yarjejeniyar tsagaita bude wuta. Sai dai kuma ya ce bai yarda cewa Isra'ila za ta amince da fadada rawar da Majalisar Dinkin Duniya za ta taka ba, yayin da yakin Isra'ila da Hamas yake neman shiga wata na 11 Isra'ila ta zargi wasu 'yan tsirarrun ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗa baki da mayakan Hamas a harin bazatar da suka kai mata a ranar 7 ga watan Oktoban bara, wanda shine musabbabin yakin. Tun shekarar 1948 Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa wani rundunar soji mai sa ido a yankin gabas ta tsakiya, wanda aka fi sani da UNTSO. Guterres ya ce ta yin zama mai sa ido yana daga cikin matakan da muka gabatar, to sai dai kuma an kasa cimma matsaya akan tattaunawar tsage ta bude wutar da aka kwashe watanni ana yi. Shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido akan ayyukan samar da makamashin nukiliya a duniya, Rafael Grossi, yana fatan ya samu tattaunawa da sabon shugaban Iran Masoud Pezeshkian a watan Nuwamba akan batun inganta dangantakar hukumar da yake jagoranta da Iran. Batutuwa da dama da aka dade ana kauce musu sun haifar da tsantsamin dangantaka tsakanin Iran da hukumar da aka fi sani da International Atomic Energy Agency, wanda ya hada da matakin da Tehran ta dauka na haramtawa tawagar kwararru akan sinadarin uranium su je su yi bincike, sannan da kin amincewarta na tsawon shekaru ta bada cikakken bayani akan yawan uranium din da ta mallaka da inda ta adana su. Yayin da aka samu tsaiko a fannin diplomasiya tsakanin zaben shugaban kasar Iran da zaben Amurka na watan Nuwamba, Grossi ya ce yana so a samu ci gaba nan ba da jimawa ba. Da aka mishi tambaya akan abin da yake nufi da furcin shi nan ba da jimawa ba a wurin wani taron manema labarai gabanin zaben ko bayan zaben, Grossi ya ce a'a, ina fata ya kasance gabanin zaben. To, ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Hukumar yaƙi da cin hanci ta ICPC ta haɗa kai da jihohi don ƙarfafa tasirin yaƙi da cin hanci daga tushe. A taron wuni ɗaya a Abuja, hukumar ICPC ta ce haƙiƙa kwamishinolin shari'a na jihohi na da gagarumin rawar da za su taka a yaƙi da almundahana. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasir Adamaili Hikaya ya aiko mana.
Taron wanda ya samu halartar ministan shari'a Latif Fagbemi da tsohon minista Kano Agabi ya ja hankalin kwamishinonin da cewa lallai gwamnoni na sauraron shawararsu, da haka ya dace su yi amfani da damarsu wajen kawo gyara. Shugaban hukumar ta ICPC Barista Musa Adamu ya ce na dama kan biyo bayan duk jami'in da ke da alhakin gyara, amma ya yi ƙasa a gwiwa.
Domin idan har wa'ina a tona jiran ɗin suka gamsu da abin da muka yi, ina kyauta tsammanin cewa su gwamnonin za su karɓa. Don wani abu ɗaya da kullum nake magana shi ne cewa mulki yana da wa'adi, yana da lokaci. Idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi zaki da cin hanci ba, yau in muni akan mulki gobe ba mu bane. Gara mu yi abin da ko da mun bar mulki za mu samu kwanciyar hankali da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu nan gaba. Idan ba mu yaƙi wannan abin ba, to sai ranar da ba ma kan mulkin muna waje ko tsufa ya same mu, a lokacin kuma muna buƙatar abubuwan da za su taimaki rayuwarmu. Amma tun da ba mu tsaya mun yi abin da ya dace ba, to anan za mu ci ziyatsa cewa da mun sani mun yi abin da ya dace, da watakila yanzu mun samu rayuwarmu cikin sauki, ba mu samu kanmu a cikin matsalar da ba mu da damar da za mu iya kawo canji.
Kwamishinan shari'a na jihar Yobe Barista Sale Samanja ya ce yaƙi da cin hanci kan samu nasara ne ba a lokaci ɗaya ba, da haka za a cimma nasara ta hanyar jajircewa.
Ba zai zamana cewa an gama duk abin da ya kamata a tattauna akan yanayin cin hanci a Najeriya ba. Kullum abubuwa sabbi suna fitowa, kuma su wanda suke yin wannan abin su ma kuma suna da sabbin dabaru da suke amfani da shi don su ci gaba da abubuwan da suke yi. Saboda haka duk zaman da za a yi za ka ga an fito da sabbin abubuwa da sabbin hanyoyin da za a bi don a yaƙi wannan abin da ke damunmu.
Hakanan shi ma kwamishinan shari'a na jihar Jigawa Barista Bello Abdulkadir Fanini ya ce aikin na kwamishinonin shari'an yana da muhimmanci wajen saita yaƙi da rashawa a matakin na jiha, kasancewarsu masana harkokin shari'a ne.
Matsayinsu na babban lauya na gwamnatin jiha, wanda kuma shi ne babban mai ba shawara ga gwamnati na jiha akan doka, kaga ba ƙaramin rawa ba ne. Ɗaya daga cikin hanyoyin yaƙi da corruption sun haɗa da me ya za a faɗaɗa bincike, ya za a kafa dokoki da ƙa'idoji da za su hana. Misali, babban abin da ke damunmu a yanzu kamar yadda aka faɗa shi ne yadda ma muke su mutane suke ɗaukaka corruption nan. To ya za a orientin mutane ma a canza musu tunani akan cewa wannan abin fa da kuke kambamawa da waye shi ne fa dalilin talaucin da muke ciki, shi ne dalilin yunwa da muke ciki da sauransu.
hukumar ta CPC da kan yaki cin hanci a tsakanin jami'an gwamnati ta yi alwashin sakamakon taron ba zai zama zane kan ruwa ba. Nasura da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Mail Hikaya da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sha alwashin ninka yunkurin ganin cewa shirinsa na nukiliya ya kankama don fafatawa da Amurka da ƙawayenta. Kamar yaɗa labaran ƙasar ta ruwaito cewa Kim ya yi wannan furuci ne a ranar Litinin. Cikin jawabin da ya gabatar a wurin bikin gwamnatin ƙasar ta Koriya ta Arewa na cika shekaru 76 da kafuwa. Shugaba Kim ya sha nana ta irin waɗannan kalaman, sai dai kuma kalaman nasa na bayan nan na zuwa ne kamar yadda ƙwararru suka yi amanna cewa Koriya ta Arewa za ta gudanar da gwaje-gwajen makamai na takalar faɗa gabanin zaben shugaban ƙasar Amurka a watan Nuwamba. Kalaman na Kim na zuwa ne wuni ɗaya bayan da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta bayyana wata sabuwar na'urar da za ta iya harba makamai masu ƙarfin gaske da ke iya ratsawa tsakanin nahiyoyi wacce za ta auna cikin Amurka.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Masana a Najeriya na ci gaba da tsokaci tun bayan da aka yi ƙarin kuɗin man fetur a ƙasar, lamarin da ake fargabar zai ƙara wa hawa farashin kayayyaki a ƙasar wacce ta fi kowace ƙasa a nahiyar Afirka arzikin man. Gabanin ƙarin kuɗin na mai, kamfanin NNPCL da ke samar da mai a ƙasar ya koka kan wasu ɗumbin basussuka da suka kai kusan dala biliyan 6 da ya ce ana binsa. Na tuntuɓi Dr. Muhammad Ibrahim Aminu, malami a tsangayar kasuwanci da ke Jami'ar Ahmadu Bello, kan yadda yake kallon wannan al'amari.
So, wannan maganar abu ne wanda 'yan Najeriya sun san zai faru dama, saboda duk lokacin da aka yi maganar an cire tallafin mai, to dole sai an kyale kasuwa ta zama tana gudana yadda ya kamata ta fuskar farashin man. Ma'ana tunda aka riga aka cire tallafin mai, babu yadda za a yi kuma a ce za a samu wani farashi ƙasa da yadda ake sayar da shi a kasuwar duniya ko kuma ƙasa da yadda ita gwamnati za ta iya sayarwa ba tare da wannan tallafin gaba ɗaya ba.
To, Dr. bari mu duba dai batun tsadar kayayyaki a Najeriya. Kana ganin matakan da gwamnati take ɗauka kamar akan turba suke?
To, matakan da gwamnati take ɗauka suna kan turba amma ba su isa ba. Kuma akwai matakan da ya kamata lalle gwamnati ta ɗauka. Da farko, idan ka duba abubuwan da suka fi ba wa mutane wahala a Najeriya, shine maganar kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi. Babban matsalar da aka samu maganar gaskiya ta tsadar kayan abinci ba za a ce ba ta da alaka da cire tallafin mai ba. To, amma babban matsalar shine tun abinda tsohuwar gwamnati ce na rufe boda na shigo da kayan abinci. Duk da wasu suna ganin a yanzu ai ko da za a shigo da kayan abinci sakamakon tashin goron zabi da farashin dala yake a ƙasar, shigo da kayan abincin zai zama abu mai wahala ko kuma ko da an shigo da shi zai zama yana da tsada ba kamar yadda yake da ba. Amma duk da haka, idan da a ce ana shigo da shi din, to ba za a samu na Najeriya din ba zai zama wasu ɗaiɗaikun mutane suna siyowa suna ɓoyewa domin wato farar da wani tsada ta ba gaira ba dalili a kasuwa ba. Sannan idan ka ɗauki sauran kayayyakin da ake siya, kayayyakin masarufi da sauransu wanda ba noma su ake ba, ya kamata gwamnatin Najeriya ta fahimci cewa babu yanda za a yi a samu yanda ake so a Najeriya matukar za mu ɗauka noma ne kawai maslaha ko kuma za mu a rufe boda a noma abinda ake bukata a Najeriya. Ina ganin ya kamata mu gane ba abinci kadai muke bukata ba, akwai sauran abubuwa da muke shigo da su a Najeriya. Malam Hafiz, idan ka kalli typical ɗan Najeriya da rigarsa da wandonsa da hularsa da takalminsa da agogonsa, especially dan Najeriya wanda ba a cikin talauci yake ba za ka kusan komai daga kasar waje ake aka shigo da shi.
Dan iya da kai wannan maganar ai yawanci mutane suna kokawa saboda matsalar rutar lantarki shi sa kamfanoni da dama ba sa ayyukan da ya kamata na cike wannan gibin kayayyaki da kake magana da ake shigo da su daga kasasan waje.
Eto ai shi ne abinda ake cewa matsalar rutar lantarkin ai gwamnati ce. Gwamnati ce za ta samar da wutar lantarkin ko da za a samar da ita a sayar da ita da tsada kamar yanzu wanda suke da rukunin ban A ake sayar musu. To ko da a wannan farashi ne a sayar da kamfanonin ya zama dai kamfanoni suna iya samar da kaso mafi yawa na abubuwan da ake bukata a cikin gidan Najeriya. Sannan maganar rufe boda kara shigo da abinci wannan ba hikima bane kuma ya saba wa daman tunani ma na tattalin arziki wanda ake tafiya a kansa a duniya. Domin idan ka dauka Alhaji Hafiz zaka ga bayan Najeriya ba wata ƙasa wacce take daga cikin ƙasashe masu tasowa wacce take tunanin cewa yanzu za ta rufe boda saboda ta yi noma a Najeriya saboda noma ya rike tattalin arzikin ƙasar. Ba wata ƙasa da take da wannan tunanin sai Najeriya.
Dr. Muhammad Ibrahim Aminu malami a tsangayar kasuwanci da ke Jami'ar Ahmadu Bello kenan a hirar da ni da shi. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai ta na kasuce ga harkar tsaro tashin warko. Domin bai kamata shi Tuji ya ji za a yi haka ba, bai kamata Halilu Zububu ya ji za a yi haka ba. Kai mu abinda muka bukata aiki, ba mu bukata wani bayani, bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe ƙasar da da sunan za a samar da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi. Mun gaji da gafara sa kullum ba mu ga ƙaho ba.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a da sabon shiri na tsaka mai wuya. A wannan safiya da muke kawo muku wannan shiri na tsaka mai wuya, gagarumar tawagar nan da karamin ministan tsaro na Najeriya Bello Mutawalle ya yi jagoranci suka dira a Sokoto a makon jiya da zama cewa za su je su yaƙi Bello Turji da kuma sauran gaggan 'yan ta'adda da ke jihar waɗanda suka daɗe suna azabtar da mutanen yankin gabacin Sokoto ɗin irin su Isa da Gwaranyo da sabon birni har ma suka kashe sarkin gobiyar Alhaji Isa Muhammad Bawa bayan an riƙe shi fiye da makonni uku yana hannunsu. To su wannan manyan sojojin yanzu ba sa Sokoto duk sun tattara sun bar Sokoton sun koma abinsu yadda suka fito Abuja da sauran wurare. Idan ka saurari bayanin da shi Bello Mutawalle ɗin ya bayar lokacin da suka isa Sokoto ɗin za ka ɗauka cewa sun zo su zauna a wurin ne a bisa umarnin shugaban ƙasa har sai sun ga bayan 'yan ta'adda ɗin nan. Ga dai bayanin da ya bayar.
Wannan zuwa mun yi shi ne kan umarni na shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarce mu gabaki ɗaya kwanmu da kwankwatar mu na ma'aikatar tsaro ta Najeriya cewa mu zo Sokoto domin mu tabbatar da cewa mun zo mun ƙara ma sojojinmu ƙarfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda. Shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damu arewa ita ce matsalar tsaro. Saboda haka ya harzuka matuƙa na cewa dole mu zo Sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mu yi duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro. Shi ya samu ke nan kuma tun lokacin da ya ba da wannan oda yana yawan kira ya ji cewa mun tafi. To kamar da kuka sani harkar tsaro harka ce sai an tsaya a yin tsari. Yanzu gashi kun gane mu mun zo nan an yi duk tsarin da za a yi insha Allah ba da daɗewa ba duk da ba za mu faɗi yadda za a yi ba saboda harka ce ta tsaro.
Karamin ministan tsaro na Najeriya Bello Mutawalle kenan. To amma me yasa suka faɗi cewa za su zo tuma kafin su zo ɗin? Mutane da dama da ke sukar lamirin ba da sanarwa ɗin kafin ma su dira a Sokoton suna ganin cewa haka ba daidai ba ne domin sun an karar da waɗanda suka zo su yaƙa ɗin a wurin.
Waɗannan fayafayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na Facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa musamman a arewa maso yammacin Najeriya. A saboda haka ne wasu ke ganin sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar Bello Muhammad Mutawalle da manyan hafsoshin tsaro su tare a Sokoto su jagoranci kawar da ayyukan yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya taukarcin tomba ne da mai bara. Profesa Mu'adu Shamaki dan asalin yankin Sabon Birni ne a gabashin Sokoto, yankin da rashin tsaro ya kai intaha, yana ganin cewa
juma'a mai kyau ranar Laraba ake gane ta sha'anin tsaro, in ba siyasa bace to ba a bayyanarwa, sai dai a dauki mataki wanda ya kamata a dauka. An dade ana kashin mu, amma ba mu ga abin da an kai ba wanda ya yi tasiri a cikin wannan kasa. Ko ba su zo Sokoto ba, ko yana Abuja, ko sojojin ga duk suna inda suke, idan ana da niyyar daukan mataki wanda ya kamata a dauka domin a kai karshen su, ai ana iya dauka.
A haujin wasu kuma wannan abin fata ne, duk da yake an shajin haka amma ba a samu moriya ba. A cewar Bashir Altina Goyawa dan asalin yankin Isa duk a gabashin Sokoto,
ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai ta na kasu ce ga halaka tsaro tashin warko, domin bai kamata shi turji ya ji za a yi haka ba, bai kamata Halilu Subuhu ya ji za a yi haka ba. Kai mu abinda muka bukata aiki, babu bukata wani bayani, bayanu mun shajin su kuda ɗaya waɗanda aka kashe ƙasa ga da sunan za a samar da tsaro, mu yanzu kofan ji ba mu yi, mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga ƙaho ba.
To a gaishe ka Muhammad Nasir, to don duba kwata-kwata irin kamun ludayin shugaba Bola Ahmed Tinubu dangane da harkokin tsaro, da kuma duba musamman yadda wannan al'amari yake ƙara munana a arewa maso yammacin Najeriya ɗin, wakilinmu na harkokin tsaro a can Abuja Hassan Maina Kane ya gayyato wasu tsofaffin sojoji guda biyu, ɗaya sojan ƙasa ɗaya sojan sama, domin su duba mana kamun ludayin shi Tinubu ɗin. Ba tare da ɓata lokaci ba ga Hassan Maina Kane da baƙin nasa.
Da farko group captain Sadiq Garba Shehu, barka da dare, muna maka barka da zuwa cikin saka mai wuya.
Kuma barka masu sauraro.
Major Hakim, barka da kokari sanin da zuwa.
To barka mu dai.
Idan zan fara da tambayan group captain Sadiq Garba Shehu, kai aiki a rundunar sojojin saman Najeriya kuma ka rike matsayi daban-daban. Da farko group captain Sadiq Garba Shehu, kowa sani cewa wato kalubalen tsaro a Najeriya kullum sai kara gaba-gaba yake yi. Menene zaka ce dangane da kisan da aka yi wa mai martaba sarkin Gobir, wanda babban sarki ne a nan arewacin Najeriya kuma daga daular Usmaniya? Kana jin wannan kisa da aka masa abu ne wanda za a iya guje masa cin farko da ce an yi abin da ya kamata?
Alhamdulillah, Allah ya ji kan sarkin Gobir, amma ba tare da fatan shi ba. Mun samu labarin mutum sarkin Gobir ne saboda matsayin da Allah ya sa shi da martaban da ke farautar shi a tarihin na yin Hausa, shi ya sa wannan labari. Amma abin da nake so, mun yi bakin ciki kwarai da gaske a ce mutum ne kamar wannan mukami. An kama shi, an wulakanta shi, ya yi kwana da kwanaki yana roƙo, yana cewa gobe magana ta kare, amma su ba su samu an kawo shi ba. Wannan gwamnati kama shi ga su suna nunawa ga komai ba su so kansu ba. To amma abin da nake so mu sani, wanda mai martaba sarkin Gobir, ko a wannan satin inda za a bi bincike kamar irin na su Kabir Yusuf na Bikon Kondota,
Kabiru Adamu,
Kabiru Adamu, za ka ga cewa akwai dubbai da aka kama, mata ne, maza ne, manoma ne, wanda ba a ma ji labarinsu ba. So shi duka rai ne. Amma idan aka taɓa wani VIP ko wani babban mutum ya fi jawo abin nan, kuma maybe shi ne zai samu ga gwamnati ta motsa, to kuma mun ga gwamnatin ta motsa. Amma motsawan kusan zai iya cewa akwai abin da Hausa ke cewa borin Hauka. Duk wanda yake kallon rediyo ko TV ko social media ya ji ana yin wannan abin daga farko, ma shi minista ne, karamin minista na defense, kafin ma wannan oda da ya bayar daga baya wanda yake a koma Sokoto, ya fito ya ce ya ba sojoji oda su je su kamo wanda su kai sarkin Gobir. Ba daɗe da wannan ba sai aka zo aka take sakin wasu mutane daga wurin, ba daɗe da wannan ba aka zo aka wasu motocin sojoji suka makale, wannan kalmar muke so a fahimta, suka makale sojoji suka kasa ɗaukanta, suka barta ƴan bandit suka zo suna propaganda da shi akan cewa sun kori sojoji sun karɓi wannan abu. To abin da nake so in ce wato sha'anin tsaronmu ya kai inda yake, sai mun faɗa ma kanmu gaskiya.
Group captain, kafin a faɗa gaskiya, bari kuma wurin Major Yashinku. Major Yashinku, kai ƙwararren sojan ƙasa ne, sai ba ta wace fuska kai kake kallon kisan da aka yi wa sarkin Gobir?
Hakika ne, gaskiya maganar ta za ta kai sha bambane da ta shi group captain a bisa wani ɗan dalili kaɗan. In aka ce mutum shugaba ne wanda yake aka wani matsayi wanda akwai al'umma a ƙarƙashinsa, to abin da ake ɗauka shi ne duk sanda aka ce wani dalili ya sa an kai gare shi, to tankar wannan al'umman ita ma an kai gare su kenan gaba ɗaya ba ta da wani sauran tasiri. Ko a aikin soja da aka ce yau wannan shi ne komanda. Abu ya wuce ‘yan ƙasar shi, ya wuce wa’yanda yake su ne ba mata a ce suna zage da shi su ba shi kariya. Wanda shi ne wanda zai zama master strategy, wanda shi ne zai tsara duk yadda za a tafi da abu, shi ne shugaban rundunar a ce an kai gare shi. To kaga lallacewa ta kai lallacewa ta al'amarin da ya shafi tsaro kenan. Wannan abu ne wanda bai yi daɗi ba, kuma a hakikanin gaskiya akwai takaici daga al'amuran gwamnatin ƙasar nan. Amma lallai-lallai da an ɗau matakin da ya kamata da za a iya karɓo shi, ba ma shi kaɗai ba, irin wanda suke hannu da wanda ba sarautar suke ba, da wanda dukkan su ma talaka a kamar da group kafin faɗa dukkan rairaye ne, to su ma da za a iya ceto su. To amma mafi yawa gwamnati za ta yi ta jan ƙafa a kan al'amari, da biyan kuma tana nuna wa mutane kamar tana ɗaukar mataki a kai. Amma daga ƙarshe ta kaga ba haka ba, sai ka ga sakamakon da za a samu ya ƙayyata abin da suke ta ikirari a farko.
A group kafin Sadiq Garba, ba kamar amsa ba cewar inda a ce gwamnati ta yi abin da ya kamata da an kaucewa kisan da aka yi wa mai martaba mai gobe.
Wannan lalacewa na soja a gaskiya ba yau ta fara ba. Daga lokacin da aka kare shi yakin Najeriya da Sarajewo.
Gurin kawai za mu kai wannan yana cikin ajandar mu duka. Amma zai tambaya ce ne a kalma ɗaya inda a ce an ɗau matakin da ya kamata, kana ganin da kisan da aka yi mai martaba sarkin gobe bai faru ba?
Yana yi wa bai faru ba. Idan aka bi matakin yadda sojan namu yake tsare, yadda ake tafiyar da su, yadda ake training din su. Idan ala misali akwai minista na tsaro, akwai wani abu da Turawa suke cewa wai form the state function. Ala misali mutumin da zai je gona ya sa malumalin da rawani, sai ka san ba noma zai yi ba. To a gaskiya sojan namu gaba ɗaya daga Ministry of Defense da yadda aka tsara sojan wannan taɓarɓarewa.
Guru kamfen duk wanda suna cikin ajiyar da zamu san Allah da. Amma mai jin hashinku idan muka duba kai ta wace fuska kake kallon rawar da gwamnatin jihar Sokoto ta taka dangane da wannan al'amari gaba daya, kana ganin gwamnatin jihar Sokoto ta yi abin da ya kamata?
To wannan ya sa dole mu ɗauko asalin menene zai sa a gane fin gwamnatin Sokoto ko kuma ba za a gane fin shi ba. Kar mu manta shi al'amarin tsaro wanda kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar al'umma da walwalarsu shi ne ainihin maqsadin kafa gwamnati. Kuma aka ce kowace gwamnati tabbatar ta haka na haka irin rawar. To abin da ya kamata mutane su sani, rawar da gwamna ko gwamnatin jiha suke iya takawa a kan al'amarin tsaro bai wuce na samar da zaman lafiya ba sakamakon faɗace-faɗace na abin da ya shafi addini ko kuma na ƙabilanci. Dalili wannan sarakuna suna iya taka rawa a kai, gwamnati tana iya barazanar da za ta yi da ‘yan sanda a yi abin da za a yi. Amma abin da ya kamo taɓarɓarewar tsaro irin wannan, wanda yake an kama mutane an yi garkuwa da su an sa wasu sharuɗa kuma ana nufin in ba a cika sharuɗin nan ba za a kwato su, to ya fi ƙarfin gwamnan da ake kira chief security na jiha. Dalilin kuwa shi ne shi chief security na jiha ɗin nan bai da hurumi wurin naɗa ɗan sanda ko kuma ya ce ga kuma shi ne ɗan sanda da aka kawo wannan jihar. Balle kuma a ce yana da hurumi wurin wanda za a naɗa GOC ko wani brigade commander ko battalion commander ko company commander.
Yawa to group captain Sadiq Garba Shehu, kai ta wace fuska kake kallon irin rawar da gwamnatin jihar Sokoto ta taka dangane da gaba ɗaya wannan al'amarin da ya tsara mai martaba sarkin gobe?
To a gaishe ku malamai, to za mu ja aya nan sai Allah ya bari mu rana wato mu zo mu ci gaba. Muna godewa retired group captain Sadiq Garba Shehu da kuma retired major Yahaya Shinko tare da shi wakilin namu Hassan Mai Nakayana da ya mana wannan tattaunawa tare da su. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto, yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To Hafiz a takaicen, mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump za su fafata yau Talata a Philadelphia a muhawararsu ta neman shugabancin kasar ta farko. Masu sharhi sun ce mai yiwuwa muhawarar wacce za a gwabza tsakanin manyan 'yan takarar biyu ta zama manuniya ga wanda zai lashe zaben. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a ranar Litinin ya faɗa cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi tayin a bata dama ta zama mai sa ido akan duk wata yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da za a cimma da za ta
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi daidai da ta mana sauti kuma ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Charleston. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.